great when you can.
Let me brush it before I make no feeling.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 11 ga watan Agusta. A babin rahotanni za a ji yadda sabon tsarin musayar kuɗi a Najeriya ke shafar darajar naira da tattalin arzikin ƙasar. Za a ji ra'ayoyin ƙwararru da sauran jama'a a Niger da Najeriya kan sabanin da ke tsakanin ƙungiyar ECOWAS da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger. Za a ji ƙarin haske kan ƙudurin ƙungiyar EMA ta kai shugaban Najeriya kuma jagoran ƙungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu kotu kan barazanar ƙungiyar ta ECOWAS ta ɗaukar matakin soji game da rikicin Niger. Sannan za mu kaɗa ƙasar Kamaru, inda za a ji halin da ake ciki game da aika-aikar Boko Haram na baya-bayan nan. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To sai dai saɓanin yadda aka saba, yau ba za mu iya gabatar muku da rahoto na musamman ba sai a muna afuwa. To amma kafin nan, ga Safilu Hashin Gumal da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi nan lafiya. Ga labaran duniya. Ana ci gaba da takun saka tsakanin sabuwar gwamnatin mulkin sojan Niger da kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS da ta bada umarnin tura sojoji domin maido da demokradiyyar Niger da ta durƙushe. Kungiyar ECOWAS ta ce ta bada umarnin sojoji su zama cikin shirin kota kwana don maido da tsarin mulki a Niger. Bayan ƙarewar wa'adin da ta saka na maido da hambararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum tun ranar Lahadi. Sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da wasu jami'an kasashen yammacin duniya biyu suka shaida a kamfanin dallancin labarai na Associated Press cewa sojojin Niger sun ce za su kashe Bazoum idan kasashe makwabta suka yunkurin shiga tsakani da ƙarfin soji. Ba a san lokaci ko kuma inda rundunar za ta tura ba, da kuma kasashen da za su ba da gudunmawarsu. Da alama dai za ta kunshi dakaru 5,000, galibin Najeriya ne ke jagoranta, kuma za ta iya yin shiri cikin makonni. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya nada David Weiss, lauyan Delaware na Amurka da ke jagorantar binciken ɗan shugaban ƙasar Joe Biden, Hunter Biden, a matsayin lauya na musamman kan lamarin, inji Garland a yau Juma'a. Weiss, wanda ya riƙe muƙamin tun zamanin gwamnatin Trump, yana bincike kan harkokin kasuwanci da ƙasashen wajen Hunter Biden tun daga shekarar 2019. Shekara guda bayan ya zama babban mai gabatar da ƙara na tarayyar jihar Delaware wadda ke zaman jihar Biden. Ko da yake Weiss ya dage kan cewa an ba shi cikin ikon jagorantar binciken, Garland ya fuskanci matsin lamba a cikin 'yan watannin nan don naɗa wani lauya na musamman da zai sami 'yancin kai daga ma'aikatar shari'a. Yau Juma'a, sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi maraba da sako ma'aikatansa biyar cikin ƙoshin lafiya da wani reshe na ƙungiyar Al-Qaida a Yemen suka yi garkuwa da su har na tsawon watanni 18. Babban sakataren ya ji daɗi matuƙa ganin halin da suke ciki da damuwar iyalansu da abokansu ya zo ƙarshe, in ji mai magana da yawunsa Farhan Haq. Ga manema labarai ya ƙara da cewa Guterres ya yi kira da a hukunta duk waɗanda suka aikata laifin. Dukkansu biyar suna aiki ne a hukumar samar da tsaro da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An yi garkuwa da su ne a lokacin da suke komawa birnin Yamai daga wurin aikinsu a kudancin Abiyan a watan Fabrairun shekarar 2022. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da ta kafar Telegram yau Juma'a cewa zai kori daraktocin ɗaukan cibiyoyin wato ɗaukar aikin soja na ƙasar, bayan damuwa kan cin hanci da rashawa kama daga azurta kansu har zuwa jigilar dakaru da suka cancanta ta kan iyaka a tsakiyar dokar hana fita a lokacin yaƙi. Zelensky ya ce za a miƙa gurabensu ne ga tsaffin sojojin yaƙin ƙasar. ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron kasar ta Ukraine sun dauki matakin dakile matsalar cin hanci da rashawa inda suka tuhumman manyan jami'ai da laifuka 112 na cin hanci da rashawa da kuma aikata laifuka masu alaka da rashawa ana gab da gurfanar da wasu mutane 33 da ake tuhuma Kyiv ko Ukraine dai na yaƙa cin hanci da rashawa ne a yayin da take yaƙi da mamayar Rasha da kuma fatan shiga kungiyar tarayyar Turai Daga ƙarshe hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun yarda din cewa yunwa a Sudan mai fama da tashin hankula ya kai matsayin da ba a taba gani ba kasar dake da mutane miliyan 20.3 sama da kashi 42 cikin 100 na al'ummar kasar na fuskantar matsananciyar yunwa ciki har da miliyan 6.3 dake matakin ƙarshe kafin fada matsanancin halin rashin abinci bisa kididdigar hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya na baya-bayan nan a Sudan adadin mutanen da aka yi hasashen za su fuskanci karancin abinci tsakanin watan Yuli da Satumba ya kusa rubanyawa daga binciken ƙarshe da aka gudanar a watan Mayun 2022 wannan yasa Sudan ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsalar karancin abinci a doran ƙasa inda Adam Yu wato mataimakin wakilin hukumar samar da abinci da aikin noma a Sudan ya faɗa yau Juma'a.
Sarfilo Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji tun bayan da Najeriya ta sauya salon yadda ake musayar naira da dala abubuwa suka dada tsada kuma darajar naira ta dada faduwa kan wannan Halima Abdulrauf ta shirya mana wannan rahoton
kudin Najeriya wato naira dina ci gaba da samun koma baya ganin yanayin tashin farashi da ake samu a kasuwannin bayan fage na canjin kuɗi na dala lamarin da ke ƙara jefa talakawa cikin matsan rayuwa tun bayan da babban bankin kasar wato CBN ya daidaita tsarin canji don ƙarfafa shigo da kayayyaki cikin kasar a cikin watanni biyu da suka gabata sai dai al'umma na ƙara kokawa kan tsadar kayayyakin masarufi a kasar kamar yadda za ku ji a bakin wata uwar gida
sunana Nafisa Musa gaskiya Najeriya muna cikin wani mawuyacin hali inda kullun kayan abinci ke ƙara tsada a kasuwa wanda ake dangantawa da tashin farashin dala a kasuwan bayan fage ya kamata gwamnati su dau mana mataki akai kafin abin ya ƙara rikicewa zuwa wani abin daban
a yau Juma'a 11 ga watan Agusta rahotanni sun nuni da cewa ana canza dala akan naira 930 zuwa sama a yayin da ake canza fam akan naira 1170 sama saɓanin ƙasa da 800 da kuma 1000 a makonnin baya akan yanayin da ake ciki a Najeriya yanzu masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce
gaskiya al'amari abin da ya kawo wannan shine matakan da gwamnatin tarayya ya kamata ta dauka ko kuma babban bankin Najeriya ba su dauka ba duk kasashen da suka canza kuɗin su maimakon hawa biyu ya koma hawa ɗaya kamar yadda Najeriya da muna da na central bank muna da kuma na bayan fage sai aka daidaita su aka ce shi za a amfani da guda to ita central bank ta riga ta sani akwai bukatu na sama da dala biliyan 3 wanda mutane suna ta jiran su zo su kawo mata to tunda ta kawo dalar nan bata bada wannan bukatun suna nan abin da ya kamata a je bankin duniya ko IMF a ranto waɗannan kudaden in aka ranto wannan kudaden sai a zo a biya wannan bukatun aka biya wannan bukatun kin ga duk yunwar da ake ta dala ta shirwata zai maganinta shikenan abubuwa za su daidaita kuma sai al'amura su ci tahiya kamar yadda suke tahiya yau da kullum
a nasa bangare Malam Yushau Aliyu kwararren masanin tattalin arziki a Najeriya ya bayyana cewa
in dai gwamnati so ta daidaita farashi musamman na kayayyakin da talakawa ke amfani da shine sai ta koma ta yi amfani da wani kofa wanda zai daidaita farashin da za a ba wato cikakkun masu shigo da tataccen man fetur din nan a samu musu da kofa yanda za a rinka ba su wani kuɗi wanda daga babban bankin ƙasa akan wani ka'ida wanda wannan kaɗai ne za a ba wannan kofa a yanzu saboda duk abin da za a yi idan ba a yi wannan ba in dai man fetur zai canza farashi a kasuwar duniya to lallai farashin dala za ta cigaba da canza a Najeriya saboda bukatuwan da ake da shi da irin kudaden da ake bukata da su za su karu ma masu shigo da tataccen man fetur din kuma in sun shigo da shi su kuma za su daga farashin da za a shirya a cikin kasuwar Najeriya shi kuma wannan dagawan zai haifar da hawan farashi
alƙalaman kididdiga da sun yi da cewa daga farko zuwa ƙarshen watan Janairu shekarar 2023 da muke ciki an canja naira a kasuwannin bayan fage akan 737 zuwa 753 sai kuma farashin bankin CBN na naira 449 zuwa 460 da kwabo 91 ratar da a yanzu ya kai tsakanin naira 200 zuwa 470 a kasuwannin biyu Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Halima daga Najeriya kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger inda tun bayan da aka ƙara zafafa kace nace tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin da suka kwaci mulki a Niger kwarru ke ta yin fashin baki kan al'amarin na baya bayan nan shine Dr. Sadiq Abba wani masanin harkokin tsaro wanda wakilin a Yamai Sula Barma ya tambaye shi abinda kashedin kungiyar ECOWAS na baya bayan nan ke nufi sai ya ce
bayan ECOWAS sai barazanan da ta yi banga yanda za ta yi ta ja da baya ba za ta ja da baya ba sun da abin ya zama kaman wani abu ne wanda sunanta da darajar ta ne zai fadi in ba ta yi ba an yi a Burkina Faso juyin mulki an yi a Mali an yi a Guinea ba ta samu ta yi wani abu ba to yanzu a lissahin su ƴan ECOWAS kin in aka bari ya wuce shugaba kenan bayan Niger na yawa gobe wata ƙasa ce kuma ta nan a sharin ECOWAS kin to saboda haka ne ba za su yarda ba na Niger ya wuce kaga sun maida takunkumi da aka dora ma Niger wanda takunkumi ba ta dora ma wata kasa ba har mali ma ba dora ma takunkumin da aka dora ma Niger ba wajen taurin shi da fari da niyyar da suka yi kaman za su aika sojoji kasashen da suka yarda zuwa Nigeria Cote d'Ivoire zuwa Senegal da saura masu kawo taimako yanzu sai suka ce za su aika ta cikin ECOMOG ita ECOMOG kuma ya zamanto kaman sojoji a sunan African Union ake yin shi kowace kasa a jaha biyar ke da kwai a Africa West Africa North Africa East Africa Central Africa South Africa to West Africa akwai sojoji na taru wanda ake ce musu ECOMOG to su ne za a aika wani zai kawo guduma sojoji wani zai kawo guduma jiragen sabkan angulu wani zai kawo likita wani zai kawo to a lokacin nan ne za a aika sojoji kasar Niger saboda su maito demokradiya kuma su amso shugaba Muhammad Bazoum daga hannun wanda suke rike da shi
Dr. Abba Sadiq menene za iya cewa dalilin da yasa ake fuskantar turjiya a yunkurin warware wannan kikikaka
su sun ga kaman koyaya ne sai sun maito demokradiya ai kawo sojoji lalle ba abu bane wanda za a yi kaman zuwa hilin balo yana yiwa a yi mutuwa yana yiwa a yi tonatene yana yiwa a yi buge-buge amma ECOWAS ta akan ta san wannan abu yana yiwa duka akan kuma ta ga abin da aka yi a kasashe saura ta yi niyyar kawo wannan saboda ita ta maida abin nan kaman wani abin darajanta ne kar a doke shi da wasa yana yiwa wannan abu ya tabbata kaji shugaban kasar Cote d'Ivoire shi Alassane Ouattara har ya gaya sojojin da za su aika kaman mutum tsakani 800 da 100,000 suke iya aikowa wannan aika sojoji da za a yi a kasar Niger saboda a maido demokradiya kenan abin nan ba na wasa ba ne
wasu na ganin kamar sojojin nan na samun watakila goyon baya daga wasu waɗanda har yanzu ba fahimci ko su waye ne ba shi yasa watakila suke ci gaba da turjewa kungiyar sai da yawo da ma kasashen yammaci da ke kalubalantar su
in nace na san wanda suke labe bayan su wanda suka yi juyen mulki lalle ban hudi gaskiya ba amma kaga da yake a nan Sahel akwai kuma competition tsakanin kasashe kaman Faransa da Amerika kuma da Russia mutum da yawa sai lissahi kaman wa'anda suke kin maganganda da ECOWAS da saura suna da goyon bayan rasa ko wani abu
a gaida Sula Barma da wannan rahoton daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya inda wasu ɗan Niger mazauna yankunan Niger Delta da kudu maso gabashin Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan batun kamar yadda wakilin Lamida Abakar ya aiko inda mutum na farko ke cewa
Sunana Ibrahim Abdulkadir Dangane, shugaban ƴan Niger mazauna jihar Imo State a nan Najeriya. Abinda zan ce a nan shine ECOWAS ta dubi yanayin da al'umma za su shiga, especially talakawa, tunda tun yanzu talakawa sun fara fuskantar matsin rayuwa, kuma ga takunkuman wanda aka garkama ma jamhuriyar Niger a bisa yanzu kaga waɗannan abubuwan suna kawo illa ga tattalin arziki da sauran abubuwa. Amma yanzu mu abinda an buƙatar mu dan Allah ECOWAS shugaba Bola Ahmed Tinubu su yi hakuri akan bisa cewa ɗaukar matakin soja, ashe a samna a samu diplomasiya a zamna a sasanta yanda ya kamata.
Ni ne Magaji Bagobiri daga jihar Imo State nan jamhuriyar Niger. Babu mu ba masu haka, abinda muke so a shirya kowa shi ya hakuri a shirya da sojojin nan, su ma ai ba sun yi kaka gida bane, su gyara duk wasu ƴan abubuwan kula-kulan da a ciki, su gyara mana komai da ta daidai, sa'annan sai su ɗebi lokaci ai za.
Sunana Adam Muhammad, mazauni Imo State nan jamhuriyar Niger. To wannan abin da aka kokarin haddasa cikin kasa ba abu ne wanda zai haifa alheri ba daga cikin kasa, to ya kamata su yi tsaye tsakar gida su gyara wannan rikicin nasu ne na tsakar gida. Wannan mataki da jami'an ECOWAS suka ce su shirya, to ba shi ya kamata su yi ba, su ma ra'ayi ne suka bada, to su bada shawarin a tsaya cikin gida a gyara abin nan. Yanzu aka ce tashi hankali za ya abin nan ba huri dai tsaya ba, ya shafi ciki da waje.
Sunana Adam kiya wannan lamarin goma jira ɗin su ko a gaskiya wara wannan ƙungiyoyi suke faɗa cewar wancan sojojin su ba bazin mulki, gaskiya haka shi hikam tuna dai gaskiya tashin hankali ne za a kawo muna a cikin ƙasar Niger, ko ba gaskiya ba abin wannan goma jira ɗin su ba mu ba har makwabtan mu duke wayo duk ba dai gaskiya ba wanda zai jin daɗin wannan.
To sunana Suludogo ɗan Niger ne mazaminin Owari. To a ra'ayina wannan matsala ta taso tsakanin sojoji da bazin ko sojoji da ECOWAS. To alhamdulillah ni ra'ayina wannan dama ni ra'ayina Niger a hidda ta daga hannun abin nan Faransa. Ina son shugaba wanda zai dauke ta shidda ta daga hannun Faransa, ciccire hannun Faransawa daga cikin. To alhamdulillah tunda wanga sojoji abinda nake so na suka yi dan su kore Faransa ne daga cikin Niger. Ni bana bakin cikin sun ma bazin jin mulki domin dan su kore muna Faransa ne. Amma dai ina son aje a bi wata hanya dai ta sulhu dai a sulhunta.
Sunana Shaibu. Cha ni ra'ayina gaskiya ba ni cikin fada. Abinda ra'ayina kawai a bar fada mai kyau. Dan matsala ce za ka kawo mana cikin kasa saboda Allah. Alish a sulhunta ta hanya sulhuntawa.
To gaida Lamido da wannan rahoton, har yanzu muna kan wannan batu inda wata kungiya ta yi barazanar maka shugaban kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya a gaban kotu saboda barazanar daukar matakin soji game da rikicin na Niger. Ruqayya Basha gare ki.
A wasiƙa da ta fitar ta hannun lauyanta Dr. Oluwakayode Ajulu, kungiyar ta EMA da takwarorinta sun sha alwashin gurfanar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a gaban kotun kungiyar ta ECOWAS bisa dalilai na yadda kungiyar ta ra'ayin yammacin Afirka ke son yin amfani da ƙarfin soji akan sojojin juyin mulkin jamhuriyar Niger. A cewar su, sama da ƴan Najeriya mutum 300 ne ke zaman hijira a jamhuriyar Niger, wanda wannan mataki da ECOWAS ke son dauka na amfani da ƙarfin soji take hakkin ƴanci da walwala ne na ƴan ƙasa. Don haka ya zama tilas kotun ta ECOWAS ta yi mazaka taka wannan mataki na amfani da soji burki. Sai dai wannan yunkuri da kungiyoyin ke son dauka na gurfanar da Tinubu a kotun ta ECOWAS wani abu ne da ba zai yi tasiri ba, a cewar ambasada Suleiman Dahiru.
Hande ban yi tsammani za su yi hanawa ba, saboda su wa'annan ECOWAS din nan manyan su shine shugabannin kasashe da aje suke cikin wannan kungiyar. Ko da shi su suka kirkiro wannan kotu, amma kuma za a duba akwai dalilai da suka sa za a iya shiga cikin Niger da yaki ko babu. In akwai dalilai masu kaifi da aka rubuce da ya sa za a iya shiga, ban yi zamani kotun da za su hana ba, kowane ne ya kai kara.
Dr. Gambo Alhaji Sani, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Andrew Salifu da ke Zindar na jamhuriyar Niger, ya ce kamata ya yi kungiyar ECOWAS ta sake nazari akan wannan mataki da take son dauka na soji.
Wanga kudiri na kungiyar ECOWAS in ya tabbata riba shi za su auna da rashin riba shi a siyasance ga jamhuriyar Niger da ma yankin mu na Afirka gaba ɗayan shi. Kenan muna zaton akan inda ba a yanke musu alwashi cewa za a iya sauraron su, kuma iya sauraron su mun sani kusan harkar ta shari'a ba bugo ɗaya ba ne ba, za a iya zama fakat a ɗauki hukunci a ce an halatta ko an haramta haika, an ɗauki lokaci kahin wanga ita kungiya ta ɗauki kungiyar shari'a ta ECOWAS ta dauki matsayin amsa ko hanawa ko rishin hanawa ga abu.
Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Consulting masu nazarin al'amuran tsaro a Najeriya da yankin Sahel, ya jaddada cewa ba lallai bane kungiyar ta ECOWAS ta dauki matakin da ta zartar, ganin cewa har yanzu da sauran hanyoyin diplomasiya.
Lallai akwai yiwuwar cewa kungiyar haɓaka tattalin arzikin Afirka ta Yamma a shirye take. Duk da yake ina son jaddada wannan yunkurin da ta yi ba wai yunkuri bane na kaddamar da yaki. Kama yadda sunar wannan rundunar aka ambace shi, runduna ce na kota kwana. A takaice dai wannan lokaci ne na diplomasiya, kamata yayi ɗan Niger su fito su daga murya su ga ma waɗannan sojojin da suka yi burid da kundin sa tsarin dokar kasar Niger, suka yi burid da sa hannu da kasar Niger ta yi kafafe na majalisa na diplomasiya na kasa da kasa, har da ECOWAS da AU da ita kanta majalisar ɗinkin duniya, su taya su nuna musu muhimmancin tsayawa a tattauna. Gudun haka in ba su zauna din an tattauna ba, to kama yadda wannan yunkuri na ECOWAS ta yi yana iya kaiwa ga yaki, kuma babu wanda ke son yaki.
Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya, yanzu kun bar mu kada kasar Kamaru mu ji inda aka kwana game da har-haren Boko Haram a yankin Arewa mai nisa. Muhammadu Rabi'u Damba, gare ka.
An kashe fararen hula tara a wasu hare-haren Boko Haram da aka kai a yankin Arewa mai nisa na kasar Kamaru. Majiyar tsaro ta rawaito cewa an yi wa wasu masumta yankan rago a Blangwa, wani gari da ke shashin Lugun Ishari da ke kan iyakar Chad.
Sunana dai Danladi Sulaimanu, amma wanda aka fi sinar Danladi a san ba. Game da wannan sha'anin Boko Haram, wato wannan abu ya dauki hankalin mutane. Abin da na lura, wato dama komawa suka kwanta, suka yi mutane kwanton bauna, da suka tashi dawowa suka zo suka yi mutane wannan banna. Amma abin wannan abu babu dadi. Yanzu abin da ya kamata za a ce a dada ƙara tsaro.
Maharan sun bar wani masumta da rai domin dawo da gawar waki tare da isar da sakon masu shuka ta'addanci.
Sunana Malam Isiyaku. Ni a gani na dai shin gwamnati ya ƙara tsaro, Faicom Televigilance su yawa a filin kuma a ƙara tsaro, don mutane nan ba mutanen Kamaru ba ne shigowa suke yi, amma an ƙara tsaro in Allah yadda za a dace.
Wasu daga cikin jami'an tsaron na ci gaba da neman waɗanda suka aikata wannan kisan gilla. Inji majiya.
Ni sunana Muhammad Saidu dan sarki, amma an fi kirana da suna mai riga. Wato sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ke faruwa a Islam nan din nan, inda kin samu ne ni a gani na shugabannin kasa hudu nan sai su yi gamayya. Kaman a ce shugaban Kamaru, shugaban Najeriya, shugaban Chadi da shugaban Nijar. Su ne kamata su bude iyakansu, su hada kawunan sojoji kuma ƴan tsaro. Da idan akwai wani motsi gaba dai mutum zai kutsa ne, ba magana iyaka. In dai Chadi ne ma aka ji wani motsin Boko Haram, sojojin Kamaru ba za su auka nan a ji halu da su. In kuma ta nan ne aka ji wani motsi kuma sojojin Chadi na Nijar su yi aiki shigo cikin Kamaru.
Tun daga shekarar 2014 sama da sojoji 150 da kuma fararen hula 670 suka mutu a rikicin Boko Haram. Rikicin ya janyo kwararan 'yan gudun hijiran Najeriya zuwa kasar Kamaru. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta gaida Muhammad, yanzu kuma ga Awwal Garba da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ƙasar Jamhuriyar Kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki, sai dai a yanzu haka dai wani masanin ƙwallon ƙafa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Alhaji Abibu Inuwa ya yi mana ƙarin haske kan wannan halin da ƙasar Kamaru ta tsunduma a ciki. Ga abin da ya ce.
Malawar rashin sa'a, nisan ce ma rashin sa'a, don ba dade Kamaru ba ta dade da hada kofin nation ba, ita ma ta tafi da nan Najeriya ta dace ta fi dusu ta dauka wannan a Kamaru ne, kuma kotun mata kuma suka tashi suka tafi Portugal, ga shi dai qualification tafiya kofin duniya ne haka da ke su Portugal suka dace su. U-17 ma na yara yanzu na ekip nasional indisiyar na yara sun tafi za su yi wasa da Mali, Mali ta dake su biyu da banza, suka dawo karshen balso da su da Burkina, Burkina suka dake su. To kaji dai rashin sa'a. To yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya. To kun qualificative nan na lawo abin ba dadi. Premier match contre Burundi. Burundi eh kamar ta yi nasara ta daki Burundi. Deuxième match contre Malawi suka yi match ne biyu da daya. Troisième match dake babu Kenya ana bukata equipe biyu ne za su tafi Cote d'Ivoire. Malawi ta dake mu biyu da daya. Yanzu abin da ya saura mana kurum mu roki Allah ne kawai mu daki Burundi kuma Malawi ma ta daki Burundi. In ba haka ba, in Burundi ta dake mu, Burundi ta je ta daki Malawi, to Malawi da Burundi ne za su tafi Cote d'Ivoire. Abin ba dadi, ba dadi game da ɗan wasan Kamaru. Ga shi dai sun samu president mai kyau, president Eto'o. Albashinsu kullum kowane wata yana zuba na ekin ma yana zubawa presidorin da suke jeren ekin. Duk ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a. Kuma ɗan wasan senior na Kamaru sun tsufa, malawar sun tsufa, suna bukatan canji. To a wannan according suke yanzu kaga ban sa Abubakar ya tsufa, Tifon Moti ya tsufa, da kuma Fulu duk sun tsufa. Ana bukatan yanzu canji a wannan fannin yanzu suke tattaunawa. Ta kuma Idrisan nan da kake ji, Idrisan na yara dama kamar ne take rike da wannan kofi. To yanzu dama daga Idrisan, daga an shige shekara 17 an zo 18 19 ba kwanan sabobbi ne, sabobbi ne yanzu suka zo. Dama kamar ne take rike da kofi, to sabobbin yara sun zo, dole babu experience kaga a premier tour aka cire su. Wato matsala ya zo dewa kamar shekaran nan, kuma rashin sa'a ne, rashin sa'a ne kai har manajan ekip wanda suke sayar da ƴan wasa waje, FIFA ta zo ta ce za su zabi guda 10 da za a je iPhone din su, za a yi musu tambayoyi. In sun shiga tambayoyin za a ba su takardar da za su ci gaba da sayar da ƴan wasa. Malawa duka 15 nan manaja ekip da aka dauka ɗaya bai shige ba, amma a manager din ma kenan game da ɗan Kamaru ko ɗaya bai shige ba, babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jan da zan da zai samu waje yana sayar da ƴan wasa waje, FIFA ta dafa masa ba. To kadi duk rashin sa'a shekaran nan game da Kamaru ya kama ƴan ball, ya kama dirijan ekip, ya kama ga sunan dai.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal, da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
To cikin labaran an ji cewa ana ci gaba da takun saka tsakanin sabuwar gwamnatin mulkin sojan Nijar da kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ba da umarnin tura sojoji domin maido da demokradiyyar Nijar da shi durƙushe. Kungiyar ECOWAS ta ce ta ba da umarnin sojoji su zama cikin shirin ko ta kwana don maido da tsarin mulki a Nijar, bayan karewa wa'adin da ta saka na maido da hamɓarren shugaban kasar Muhammad Bazoum tun ranar Lahadi. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa David Weiss, lauyan Delaware na Amurka da ke jagorantar bincike ɗan shugaban ƙasar Joe Biden, Hunter Biden, a matsayin lauya na musamman kan lamarin, inji Garland a yau Juma'a. Haka kuma yau Juma'a sakataren janar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi maraba da sako ma'aikatansa 5 cikin ƙoshin lafiya da wani reshe na ƙungiyar Al-Qaida a Yemen suke garkuwa da su har na tsawon watanni 18. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar ta kafa Telegram yau Juma'a cewa zai kawar daraktocin ɗaukacin cibiyoyin ɗaukar aikin soja na ƙasar, bayan damuwa kan cin hanci da rashawa da kuma da kama daga azurta kansu har zuwa jigilar dakaru da suka cancanta kai ta kan iyaka a tsakiyar dokar hana fita a lokacin aiki. Zelensky ya ce za a miƙa gurabensu ne ga tsaffin sojojin yakin ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ga sakon taya murna ga mai mana fashin baki kan harkokin lafiya Dr. Sa'ad Mumuni da iyalinsa da ke nan Amurka, da Allah ya albarkace su da ɗa da miji ranar Laraba. Allah ya raya shi cikin albarka amin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya tayar gabatar da shirin da producer mu Des da kuma engineer mu na yanzu Mr. Nick, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.